Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 16.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da download da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya, za mu leƙa jihar Adamawa mu ji wainar siyasar da 'yan jam'iyyar PDP suke toyawa. Kada kuma a mance Salihu Garba zai gabatar da darashin tayi, sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraronmu kuka bayyana.
Assalamu alaikum jama'a. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe Talata akan gwajin makamin mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan. Ƙasashen Amurka da Japan da Koriya ta Kudu ne suka kira wannan zaman gaggawar bayan da Pyongyang ɗin ta ƙaddamar da wani gwajin makami mai linzami a jiya Lahadi mai cin dogon zango zuwa sama wanda ka iya harba roka da zai ci nisan kilomita 4,500 ta sama. Da safiya yau Litinin ne Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasara wurin kira sabon makami mai cin dogon zango a wani gwaji da shugaban kasar Kim Jong-un ya sa ido da nufin tabbatar da girma da nauyin makaman na nukiliya. Kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA ya ce an harba makamin ne ta sama yadda ba zai shafi tsaron kasashe makwabta ba, kuma ya yi tafiyar kilomita 787 da nisansa ya kai tazaran kilomita 2,211 ta sama. Kamfanin dillancin labaran na KCNA ya rawaito shugaba Kim yana zargin Amurka da tsoratar da kasashe da ba su da makaman nukiliya, kuma ya kashe shaidi ga Amurkawa. Da sanarwa bahaguwar fahimta akan wannan batu, yana cewa gaskiyar lamarin shine bangare da take gwaje-gwajen na makaman yana cikin yankin ta na Koriya ta Arewa. 'Yan sandan Turai sun ce kutsen na'ura mai kwakwalwa yana adaban akalla ma'aikatu 100,000 a kasashe 150 a duniya, tare da saka cutar kwamfuta a kan kundin bayanan ma'aikatun har sai sun biya wasu kuɗaɗe ga masu yin kutsen. Da yake hira da talabijin ITV a ƙasar Burtaniya a kan wannan batu, daraktan 'yan sandan Turai Rob Wainwright ya ce yana bakin cikin yadda adadin mutanen da wannan kutsen ya shafa zai daɗa ƙaruwa idan suka je aiki suka kunna na'urorinsu a yau Litinin. Ya zuwa yanzu babu wani rahoto da ya tabbatar da ana samun nasara a ƙoƙari da ake yi na gano wanda ya shirya wannan aika-aikan. Masana tsaron na'urar kwamfuta sun tabbatarwa ɗaiɗaikun mutane da suka sabunta na'urorinsu cewa sun tsira. Sun kuma ba da shawarar cewa waɗanda cutar kwamfuta ta kai hari a kan na'urorinsu kada su biya kuɗaɗe da masu kutsen suke nema daga gare su, wanda ya kai $300. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana gudanar da wani gagarumin bincike akan wanda zai zama sabon daraktan hukumar binciken laifuka a nan Amurka ta FBI, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sallami shugaban na FBI James Comey a makon da ya gabata. Gwamnati ta yi tambayoyi ga mutane 8 wanda ake niyyar zaba ɗayansu aikin, kuma shugaba Trump ya ce yana yiwuwa a yanke hukunci akan wanda zai yi wannan aikin kafin ya bar ƙasar ranar Juma'a a balaguronsa na farko zuwa ƙasar waje tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Trump ya faɗa wa waɗanda ake musu binciken cewar za a gudanar da binciken cikin gaggawa. An fara musu tambayoyi ne akan abubuwa masu muhimmanci a rayuwarsu, amma dai shahararrun mutane ne masu mutunci kuma gwanaye. Wannan shine abin da ake nema ga shugaban hukumar FBI. A halin yanzu batutuwa da suka shafi shugaban ƙasar suna ci gaba da mamaye labarai, kuma yana ƙara jan hankali akan 'yan majalisar dokoki na ɓangarori biyu masu sukar matakin da ya ɗauka a makon da ya gabata. Yana musayar bayanai daga fadar White House yana bayanai akan wato sallama da kuma sakon Twitter na barazana wanda yake yin kashedi ga Komi da kada ya bayyana hirarsu da ka iya dauka a faifai ga manema labarai. Wata kungiyar ƴan bindiga Africos ta kaddamar da wani hari don kwato yankin birnin tsakiyar birnin na kasar wato Buake kenan daga sojojin gwamnati bisa bukatar basu wasu kudade da aka alƙauranta musu kuma ba a cika ba. Akalla mutum ɗaya ne ya mutu kuma rahotanni sun nuna cewa sama da mutane 20 ne suka jikata biyo bayan watsi da kashedi da ƴan tawayen suka yi cewa kowa ya zauna a cikin gidansa. Har yau dai babu wata sanarwa daga ma'aikatar sojin ƙasar akan nasarar kwantar da wannan tarzomar. Wani soja da ya bijire ya ce sojojinsu ba za su aje makamai ba, suna jiran kuma dakarun gwamnatin. Sojojin gwamnatin dai sun kwace Buake ne birni mafi girma na biyu a Ivory Coast a ranar Juma'a. Galibin sojojin tsofaffin ƴan tawaye ne da aka ɗauke su aikin soja bayan wata takaitacciyar tarzoma a cikin watan Janairu. An yi wa ƴan tawayen alƙawarin biyansu wasu kuɗaɗe idan suka aje makamai, amma gwamnatin ƙasar ta ƙasa cika wannan alƙawarin.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton cewa
a wajen wani taron manema labarai a Yola, kusoshin jam'iyyar PDP daga yankin Michika sun kokari ta rahotanni da ke cewa sun bar koko za su bar jam'iyyar tare da wani ɗan majalisar wakilai da cewa ƴan barandan siyasa ne kawai ke neman ɓata musu suna. Honorable Yarima Tizai Waziri da kuma Alhaji Tukur Muhammad Modibo Faruk Michika na ko cikin kusoshin jam'iyyar a yankin.
Wannan wata masu ƴan kazagi ne masu nema su ɓata mana suna ne. Ba mu taɓa yin rijejeniya da wani cewa a yau za mu bar jam'iyyar PDP mu koma wani party ba, babu sam. Muna nan daram ba mu sa abin da PDP za su yi gobe ba, saboda haka ba mu canza shaka ba.
Ba abu bane wanda yake da hujja. Wannan abun da ka gani rubutu da mutanen nan suka yi da sauran makamantansu abu ne wanda bai da tudun dafawa. So mutane ne ƴan kalila wajanda ruwa ya kare musu suka gani in sun yi wannan kila za su iya deceiving na wasu mutane shine kawai. Kuma babu mutume da ya tuntube ni kamun ya rubuta. Ka san a doka yadda ya kamata dai in mutum zai rubuta takarda a kanka dole zai tuntube ka ya nemi ra'ayinka. So babu wanda ya mana haka, ba wanda muka yi wannan magana da shi.
Nan da suka tsaya takara a zaben da ya gabata sun ce fa ba da yawunsu ne ake tallan sauran shekan ba.
Sunana Honorable Stephen Kaja, magana ƙarya ne ba gaskiya cikin ta. Kuma wayan da suka rubuta wannan taharudin su gani ne ruwa ya ƙare musu ba su da wani hanya na wanda za su iya samu guri su shiga. Sune suka yayyanta wannan taharudin ƴan baranda ne wanda suna neman aljufunsu ne. Ƙarshen ma mutanen Michika ba wata party a Michika sai PDP.
Ni ne mai suna Honorable Emmanuel Beatrice Tiriwa Mirni. Ba mu koma ba, muna nan daram a inda muka fara. Muna nan a PDP kuma ba za mu bar PDP ba sai nan mun gan cewa elema nan ma babu a kasuwa kafin nan mu ce mun bar PDP.
Yankin Michika dai na ma cikin yankunan da jam'iyyar PDP ta yi kaka gida a jihar Adamawa. To sai dai kuma tun bayan ma zaben kananan hukumomin da aka yi ne abubuwa suka soma sauyawa. To ko anya PDP za ta kai bentinta kuwa? Alhaji Sabugarta shi ne ma shugaban jam'iyyar PDP a yankin, ya ce su fa ba su tsorata ba.
Don su rubuta sunan kansiloli a za su tafi da su ƙarya ne babu. Domin kansiloli ma ai mun ci zabe a Michika. Don sun san PDP gida ne na PDP a Michika local government. Saboda haka wanda suke su tafi nan ma don jiya muka kawo su muka ba su nasara. In za su yi nasara ba su yi samu nasara ba, annan za su koma wani ƴan baranda ne.
Wasu dai na ma danganta rikicin cikin gida da ya dababe jam'iyyar PDP da zama kan origamin sauyin shekan da wasu ke yi a yanzu. Batun da ko sakataren jam'iyyar PDP a jihar Adamawa Mr. Ziratun Bake ma cewa ba haka batun yake ba.
A ba rikici, as far as I'm concerned ba rikici.
Ba mu tsoro.
Don kamar yanda muke, da yanda economy nan take tafiya, da yanda wanda suke a gwamnati yanzu suke tafiya. Kaga dai ga su da sanda a hannu ba su sai ina za su rike ba. Ga biyar a gaban su ba su sai ina za su buga ba. Ka gane? To da a ce suna da hikima da wisdom na tafiya da leadership din to zai ban tsoro. Amma a yanda suke tafiya nan ba su sai makaman ba. Saboda haka ba ban tsoro. Come 2019 ina gani kaman Sule Lamido ya taba fada. Yace kaman karbi goriva a hannun kuturu to haka shi ma zai karba mulki nan kuma ina da bangaske zai faru haka.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
An jima kaɗan za mu gabatar da rashin tai. Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Lafiya Ubangiji ma kai nake. Lafiya Ubangiji ma kai nake wadege.
Lafiya Ubangiji ma kai nake wadege.
Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko. Kake biyan bukatu in har na zo da hoko. Ya Rabbi kara kara man dan idi da sako. Bibiya wa mai nisa har ta riski bako. Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko. Umai na sarrafa Allah ce da ni ni ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karkasha farko na ziljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri
Lafiya Ubangiji ma kai nake wadege
tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu Adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi farkitar kuma kane korama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a gushi Bunguri in tsara bar arzikin halittu kau da bara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yantu kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki Ku cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamu da tsaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa bulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wadege ne kwaton kwacin irinka dukan fadin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiyaran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin ta baka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi
to sai a gyara zama a saurari da rashin tai
kudi a kashe ne so ta hanya mai kyau
kudi a kashe
jama'a assalamu alaikum maraba da shirin da rashin tai wanda ne Salo Garba ke gabatar muku daga nan birnin Washington DC kwanakin baya farashin dalar Amurka yayi tashin goren zabe inda har ta haura sama da naira 500 kowace dala daya a lokacin an ce hakan ya faru ne saboda karancin dalar lamarin da ya haddasa tsadar kaya amma yanzu sai gashi babban bankin Najeriya yana samar da dalar makon jiya ma bankuna ba sai saye duk abin da bankin ya fitar masu ba da yawaitar dalar yanzu ya kamata a ce farashin ta ya fadi kasa warwars to amma abin mamaki hakan bai faru ba shin me yasa farashin ta har yanzu bai sauko kasa ba wakilin muryar Amurka dake Abuja Nasiru Adam Elikaya yayi fira akan wannan tambayar da masanin tattalin arziki Nasiru Gareka.
Ina tare da Malam Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yushau ga wannan tambayar, shin me yasa har yanzu ba a samu farfadowar naira ko kuma matukar faduwar farashin dala ba a Najeriya? Duk da yadda babban bankin Najeriya ke tura miliyoyin dala zuwa ga bankuna da kuma hannayen masu canjiwa su yan BDCs.
To na farko kudin da aka yi maganan tura kudade bankuna akwai magana a takarda akwai kuma magana a aikace da kuma wasu irin bankuna aka tura kudaden kuma wasu irin ka'idoji aka bayar na samu su kudaden a cikin farashin da gwamnati ke ganin za ta tafi da shi tunda duk abin da aka tura ana tunanin ne a rage farashi ko kuma hahon farashin dalan ko kuma yankewa to kuma matakin farko kenan sai na biyu kuma su waɗannan dalolin da aka tura shin an basu a kasuwan da kuma abubuwan da ake so a yi ko kuwa an samu haɗin baki tsakanin masu neman dalolin ta bakar hanya ana sulalar da dalolin wanda hakan yasa duk kokarin da ake na rage karbanta ba da dalilan da ake bukata ba in ta ci gaba da fita haka to haka zai iya haifar da a kasa ganin saukan ita farashin dala din saboda bukatuwanta din in yana da yawa kuma aka samu hanyar da ake yin ta na uku kuma ta hanyoyin da ake fita da kudade daga kasan zuwa kasashen waje idan aka suka gano hanyoyin da wasu ake amfani da wasu waɗanda dama ba su da daman fita da kudaden amma saboda doka ya ba su daman fita da wani adadi kuma aka ci gaba da ba irin waɗannan adadin to zai sa waɗannan kudade su ta fita sannan kuma yalwatanta da ake nema a cikin tattalin arzikin a cikin kasan zai iya ba za a samu cin nasara a haka ba
wato shi dole ne dama an samu nasara ta farko inda dadalar ta kai wajajen naira 520 dalilin tura miliyon dala nan sai ga dala ta karkato ta koma har kasa za a ce da naira 400 wato an samu kamar ragin naira 120 da wani abu kin amma abun ya kun biyu a haka kuma ana ta ci gaba da tura dala nan ya nuna kenan akwai wasu matsaloli da ke kawowa abun baya nasara kamar yadda kake bayani
kasan kullun idan aka duk yanda aka so a ingiza farashi idan farashin bai daidai da abin da zai sauke shi ba to dole zai tsaya chak ai shine ake kokari lokaci ake duba to wani nasara aka samu kuma ina ne ba a samu nasara ba inda ba a samu nasara ba kuma ta ina za a bude shi saboda har da hadan kudi tana tafiya ne da wunduna wato windoji ko kuma kofofi wanda ita hukuma take amfani da su amma kuma masu amfani da kuɗi su kuma suna amfani da iya waɗannan kofofin ko kuma sun ƙare yawan kofofin to a kodawar lokaci akwai waɗannan saboda duk inda aka yi kasuwa na kuɗi to akwai kasuwa wacce gwamnati take kula da ita wanda take ita ce kasuwar na hakika akwai kuma kasuwar bayan fage kasuwar bage kuma zaka iya samun abubuwan da ake da dama wanda sun saba ma dokoki amma saboda buyan bukatar da ake samu a cikin kasuwa saboda kullun lokaci akwai bukatan ita a kasuwa akwai bukatan riba amma gwamnati kullun tana kulawa da a samu riba matsakaiciya ba riba wanda ake ce mata abnormal wanda ta wuce yanayi ba to a kasuwan kudin nan kullun tana da irin wannan dabi'un ta ne canza a cikin kasuwa shine irin wannan abnormal irin wannan kudaden wanda kimta da bismillah an same su shine aka rage amma kuma farashin yana nan yana tafiya saboda waɗannan abubuwa da na jera maka wanda a kullun ita kasuwar nazari ake mata bayan an yi nazari sannan kuma a duba dokokin da aka yi na samar da kudaden da kuma waɗanda ake samarwa da kuma kula da yana shiga hannun wanda ake samarwa ko ko ya koma ta hanyar da ba a yi tunanin wanda ba zai hana kudaden hawa ba misali kaman kudaden da aka ware domin zuwa asibiti anya da yawa suna karɓan kudaden don asibitin ne ko ko mutum yana amfani da ma ciwon kai kawai ko kuma yana amfani da wani dalile wanda bai kai dalilin maganar lafiyan ba akan bukatun waɗannan kudade haka ma ita kanta makaranta ana bukatun kudade ne da za a biya makarantu ko ko kudade da za a je a ji dadi a kasashen waje ana amfani da dalibai ana fita da irin waɗannan kudaden shine abin kula
to ni yusho har yanzu da tasirin wato ya a tsarin tattalin arziki waɗannan matakai ne kamata a ɗauka ga tasirin nan ya bayyana a fili tunda na lura kamar akwai zargin akwai abubuwan da ake yi kenan waɗanda ba su dace ba su ne suka ɓata wannan abun ba wai tsarin ne na tattalin arziki da aka sani a makaranta ya sauya ba
eto abubuwan da za a yi suna hannun babban committee na wato Monetary Policy Committee MPC wanda yake shine babban committee da yake da alƙaluman da yake fitarwa da kuma kulawa da bankunan da ake ba kudaden da kuma abin da ake bayarwa da kuma cika ka'idodinsa shine abin kulawa na farko kulawa na biyu kuma shine dole sai an shigo da an buɗe ita kasuwan kuɗin waɗanda suke da wasu kuɗaɗen sun fito da su saboda kan ka kula abin da ke faruwa tattalin arzikin ƙasan akwai tun abin da ya zaburar da wannan fitina na hauhawar farashin kuɗi shine yanda waɗanda suka samu dama suka ɗibi dalolin nan daga bankuna suka mai da shi gidaje aka kuma haƙa ramuka aka rufe su ba amfani da su wannan ya haifar da ƙaranci saka kuma da barazanan da ake ta samu na kulle account na mutane waɗanda suke da waɗannan kuɗaɗe wanda da suke zirga-zirga da kansu suka daina sai an duba an domin a tsabtace waɗanda za a ƙara ba su dama su samu waɗannan kuɗaɗe kuma su samu waɗannan account wanda za su yi amfani da shi wajen kasuwanci sannan kuma manya-manyan kamfanoni wanda suke da cikakken buƙatun dalolin nan domin shigo da abubuwan da suka shafi tattalin arziki a bayyane shine kamfanonin da ke shigo da abubuwan da masana'antu mu ke nema da abubuwan da harkan gonan mu ke nema da kuma man fetur wanda ake nema wanda ya shafi dukkan farashi a cikin ƙasa sai an wadata su da isassu domin idan su waɗannan ba su samu ba ya zama na da ƴan siyasa da ƴan boko da masu kuɗi suke bin hanyoyin da suke fito da kuɗaɗen nan to haka kuɗin zai ci gaba da zama domin wasu sun ba sa buƙatan dalan ya fadi saboda sun ije dalolin a cikin kasuwa sannan duk abin da aka fito da shi za su kokarin su ga sun kwashe waɗannan kuɗaɗe to dole a duba waɗannan abubuwa da waɗannan wundoji waɗanda suna tattalin arzikin ta'adi haka kuma gwamnati sai ta zo ta bunƙasa wato kasuwanci a cikin ƙasa banda haɓaka abubuwan da ake faruwa na wato na harkokin kasuwanci sai an haɓaka shi da duki da kuɗin ƙasar Najeriya sai an rage mutu abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasa misali a ce ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin Najeriya dole sai an ci gaba da amfani da kuɗaɗen Najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasar
ya nuna dai daga wannan bayanin da kai watakila har yanzu akwai masu ɓoye dala kenan in sun karba
to ai dala har yanzu abinda ke faruwa shine ai ba za a daina ɓoye dala ba tunda kuɗin dar ƙasar ya faɗi sannan kuma ba a ije kuɗaɗen ƙasar wanda aka samu ta bayan fage a cikin bankunan ƙasar hanyar kawai da za a iya aje kuɗaɗen nan shine ta nemo dalolin da a kai su inda za a aje su abin ban tsoro ma da yanzu yake ya bayyana tunda aka ce har an maida makabartu wajen aje irin waɗannan kuɗaɗe kuma ana ganowa to kaga ashe dole in ba waɗannan ɗabi'un mutanen ƙasar ya sake canzawa ba game da ita dalan da kuma kuɗin ƙasar to haka zai ta faruwa kuma za mu daɗe ba mu ga saukan wannan kuɗi na dala akan kuɗin mu na ƙasar Najeriya ba
akwai lokacin da dalan nan ma fa take wajajen naira 190 da wani abu take 200 to abun nan ma ina ga ai bi fi shekara 2 da rabi ko wani abu a ƙasar nan ko shekara biyu dai ko wasu abuwa amma yanzu a ce dalar nan har ta kai 500 da wani abu Allah da ya taimaka ta dan fara saukowa Yusuf shin akwai wani tsari ne wato da shi babban banki baya bi kenan yadda ya dace in haka ne wajen hada kan masu waɗanda ake bawa dalolin nan da kuma kasuwancin
wato inda fa aka an fasake layi ne da dadewa farkon sakin layi tun sanda gwamnatin tarayya a 2014 ta ɗibo a cikin kudaden ajiyarsa dala biliyan 2 da miliyan 800 aka shigo da su cikin tattalin arzikin ƙasar wanda kuma shigo da su daga kudaden ajiyar nan ba a zuba su a inda za a yi kasuwanci ba a hasali ma waɗannan daloli an raba su ne a hannun mutane wannan shine babban matsalar da aka fara samu wajen hada-hadan kudaden ƙasar waje sai kuma zuwan gwamnati da ta zo ta kukkulle fitar da dalolin nan ta inda ya zaburar da kasuwan bai ɗaya kamar wannan shekara biyun da kai magana lokacin da aka rufe kofofin da ake samar da kudaden nan aka fito da doka wanda ta hana a ba ƴan canji wato MBDC kudaden nan ta hana a ba da kuɗin makarantu ta hada a ba da kuɗin lafiya wanda ya zaburar da farashin ya mummunan hawa wanda a ƙarshe waɗanda ake ganin su suka kawo mana tashin hankalin su ne kuma aka ba su dama waɗannan kuɗaɗen nasu ya ninka ninkin baninki a gidajensu kuma har yanzu suke amfani da wannan tashi da wannan dukiya suke danna tattalin arzikin ƙasar wannan ɗabi'a ta ƴan boko ne da ƴan kasuwa da kuma irin abu aminansu waɗanda suke ma tattalin arzikin ƙasa ba ruwan talaka a ciki talaka ma bai ga nerin ba balle ya ga dalan duk wannan abin da ake magana na daloli ana magana ne tsakanin ƴan boko da ƴan siyasa da ƴan kasuwa
jama'a abin da zamu ya kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji murmurinsu da Solomon Abu da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti, ne Salu Garba ke muku fatan alheri sai kuma mako mai zuwa.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya.
To shi kuma ya kawo mu ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga, malamin Jalingo Primary School a Shaka. To alhamdulillah ala kulli hal, cikin ikon Allah a wannan litinin ne zamu koma bakin aikin mu. Insha Allah zamu ci gaba da bada gudumawa mu ga ƴan baya. Da haka muna kira ga iyaye su sanya idanu akan ƴaƴansu, ita kuma gwamnati ta samar da duk abubuwan da suka kamata a makaranti, domin kuwa mu samu mu kyautata harkokin ilimi a ƙasar mu. Haka zalika kuma ta kyautata wa su malaman, muddin aka samu haɗin kai tsakanin iyaye da malamai da kuma gwamnati, to insha Allah zamu samu kyautatuwan ilimi a ƙasar mu Najeriya, domin kuwa ilimi shine garkuwar ɗan adam, ilimi tushen rayuwa, ilimi gishirin zaman duniya. Don haka da fatan kowa zai riki aikin shi bil haqqi da gaskiya, domin kuwa ayyukan da muke yi muddin muka riƙe su, kowa yayi aiki tsakanin shi da Allah, to insha Allah zai samu nasara a duniya da lahira. Allah ka ba mu ikon gudanar da ayyukan da aka daura mana bil haqqi da gaskiya, domin samun al'umma ta gari. Daga Baffa Haruna Bajoga, malamin Jalingo Primary School a Shaka.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murera Amurka. Magana Yusuf Zuka mai leda Gulalo a jihar Bauchi. Ina kira ga hukumar wutar lantarki ta ƙasa. A gaskiya ya kamata kun tsawwala kuɗi musamman mu mutanen gama lokacin zaman kun ce sai mun biya ku naira 3,000. To bayan an biya ku naira 3,000 nan, wutan nan babu ita. Kwata-kwata a wata wutan nan ba za a ba da ta kwana 10 ba. Sannan kuma gashi lokaci ne na zafi, lokaci ne na buƙatar ruwan sanyi, amma kwata-kwata babu wuta. Idan aka kawo wutan nan ta awa 2, to sai an yi kwana 2 ko kwana 3 ba a kawo ta ba. Idan aka ba da ta kwana 2, sai an yi kwana 10 ba a kawo ta ba. To ya kamata a inganta wannan al'amari mana, indai har ana son a karɓi wannan kuɗi da ake buƙata a hannun jama'a. Ko da yaushe idan akwai wutar sai za a ba da kuɗin, amma wutan nan babu ita. Assalamu alaikum.
To sai kuma takaitattun labarai kafin mu sallama.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce demokaradiyyar jamhuriyar Congo tana fama da barkewar kwayar bungon cutar nan ta Ebola. Ministan kiwon lafiya a Congo, Oli Ilunga, ya ba da sanarwa a shekaran jiya Asabar cewar mutane uku ne suka mutu sakamakon kamuwa da wannan kwayar cutar a arewa maso gabashin kasar. Ilunga ya gargadi mutane kada su tsorata, kuma ya ce jami'ai suna nan suna aiki gadangadan wurin daukar matakan dakile yaduwar wannan cutar. Hukumar kiwon lafiya ta WHO tana aiki tare da hukumomin Congo game da daukar matakin, wato ma'aikatar lafiya kenan a yankin inda wato mutane uku suka mutu a ranar 22 ga watan Afrilu. Ana zaton wasu mutane guda 10 kuma 11 su kuma sun kamu da kwayar cutar a yankin. Daraktan hukumar WHO a Afrika, Mashidiso Moti, ya je babban birnin Congo Kinshasa a ranar Juma'a don tattaunawa akan matakan hana yaduwar wannan cutar. Kwamitin Majalisar Dinkin Duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe Talata akan gwajin makamin mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi, wato na baya-bayan nan. Kasashen Amurka da Japan da Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu su ne suka kira wannan zaman gaggawar bayan da Pyongyang din ta kaddamar da makami, wato gwaji na makami mai linzami a jiya Lahadi mai cin dogon zango zuwa sama wanda zai iya harba roka da zai ci nisan kilomita 4,500 ta sama. ‘Yan sandan Turai sun ce kutsen na'ura mai kwakwalwa ya addabi akalla ma'aikatu 100,000 a kasashe 150 a duniya, tare da saka cutar kwamfuta a kundin bayanan ma'aikatun har sai sun biya wasu kuɗaɗe ga masu kutsen.
Masu sauraro, ƙarshen shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan hanzu kenan. To amma kada a mance da nasir, idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da ilimi da kuwar ɗan adam. A halin yanzu kwajin mai alicin a madadin sauran abokan aiki nake fatar